الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yau muna goma ga watan Jumada al-Ula hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya daidai da 22 ga watan 12 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka saba haduwa na'am 25 na'am nace 25 ga watan 12 ko shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikbatun min at-Tarikh inda muka saba karanta wannan littafi mai albarka littafin Hikbatun min at-Tarikh na ainihin babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 7 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata malam yayi ce mana bayani game da muqaddimar Ibn Jarir At-Tabari da yayi a cikin wannan littafi nasa na tarihi na Tarikhul Umam wal Muluk da irin yanda ya kamata duk wanda zai karanta wannan littafi ya bibiyi wannan muqaddima ya ji me malamin ya faɗa kafin karanta littafin a ciki dai mun tsinci bayanin cewa a cikin ruwayoyin da Ibn Jarir At-Tabari ya kawo a cikin wannan littafi nasa akwai ruwayoyin Lut bin Yahya wato Abi Mikhnaf wanda yana da ruwaya ta kai wajen ruwaya 587 kuma galibin su suna da alaka da abinda muke so mu tattauna a cikin wannan littafi na Saqifatu Bani Sa'ida inda aka yi ainihin wato bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam aka hadu tsakanin al-ansar al-muhajirun da al-ansar har aka nada sayyidina ko aka zabi sayyidina Abu Bakar a matsayin khalifa da kuma qissatu shura da kuma abubuwan da su ne madogarar khawarijawa waɗanda suka yi wa sayyidina Uthman tawaye da kuma kashe shi da aka yi da khalifancin sayyidina Ali da yakin Jamal yakin Siffin sai kuma mas'alar sasanci da aka samu da kuma wato yakin Naharawan da khilafa ta sayyidina Muawiya da kashe sayyidina Husayn to shi wannan Abi Mikhnaf din galibi yana da waɗannan ruwayoyi yana da ruwayoyi duk da suke da alaka da waɗannan gabobi masu matukar muhimmanci shi kuma Abi Mikhnaf din nan gabaɗaya in ka ji maganganun manyan malaman hadisi a kansa za ka san mutum ne wanda yake ba shi da nauyi ko nasisun kwabo ta fuskar ruwaya wanda za a iya ɗaukar ruwaya daga gare shi mun ji ainihin wato maganganun da manyan malamai suka yi a kansa kamar Ibn Ma'in ya ce laisa bishai Abu Hatim ya ce maturuk Ad-Darqutni ya ce da'if Ibn Hibban ya ce yarwil mawdu'at anithiqat Al-Dhahabi ya ce ikhbariyun talifun la yuthaqu bihi da haka duk wannan rubdugu da malaman hadisi suka yi akan Abu Mikhnaf Lut bin Yahya akan ba mutum bane amintacce wanda zai yi ruwaya a karba da haka idan ka samu ainihin wato ruwaya a cikin wannan littafi na Imam At-Tabari kuma ka samu cewa ruwaya ce wadda ta zo da bayanin sukar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka tarar cewa imamu tabari ya ruwaito ta ne daga abi mihnaf to kaga an gaya ma waye abu mihnaf sai ka jefar da ita kamar yanda suka ce wato ga yawan ruwaya sannan mubtadi'un kadhabun mukthirun min ar-riwaya ba abu mihnaf kadai bane ya shahara a wajen malaman hadisi da rashin ingancin abin da ya ruwaito akwai al-waqidi shi ma matrukun muttahamun bil kadhib kamar yanda muka karanta sannan kuma akwai ainihin wato Saif bin Umar at-Tamimi shi ma matrukun muttaham sannan akwai Kalbi wanda shi ma kadhabun mashhur to duk waɗannan da ire-iren su in ka ji ruwaya wadda ta zo a cikin wannan littafi na Ibn Jarir Tabari kuma ka ji daga waɗannan mutane take to ruwaya ce wadda ba ta da tushe ko makama kake amfani da ita to bayan nan sai kuma mallam ya kawo mana a takeice wato a maqasid ko maqasad na uku ko al maqasidu thalis al wato manufar wannan littafi ta uku shine wasailul ikhbariyin fi tashwihit tarikh ma'ana hanyoyin da masu bada labari ke bi wajen gurbata tarihi ya kawo abubuwa wajen guda ainihin wato bakwai wanda a cikin su mun karanta guda shida daga ciki dai akwai al-ikhtilaq wal kadhib kirkira da kuma ƙarya wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da suke bi dan su cimma burinsu a kirkiri labarin da ba a san shi ba babu shi a tarihi a kirkire shi a ce ya faru daga cikin hanyoyin shine akwai abin da ya faru a tarihi amma sai wani cikin mai bada labari saboda wata muguwar manufa da yake so ya cimma sai ya ƙara ko ya rage game da wannan labarin da ya riga ya faru a tarihi wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin su na gurbata tarihi na uku kuma fassara abin da ya faru fassara gurbatacciya abin ya faru amma tunda yana da wata gurbatacciyar aqida ko gurbatacciyar manufa sai ya fassara abin da muguwar manufarsa bayan da malamai masu adalci da insafi suka fassara wannan hadisa din ba na hudu shine fitar da wasu aibuka a cikin labarin da kurakurai akwai kusakurai da suka faru sai ya kafe akan wannan dukkan da ke cikin labarin sai ya rufe maka baya son kaga wannan kyan abin da ya damu da shi shine ya nuna maka kuskuren wanda yake so ka gane mai kuskure ne shi zai ta kaiwa da komawa ya tanana ta ma ya dau lokaci ya fadada bayani akan sa sauran abubuwan da ya kamata kuma masu muhimmanci masu kyau a cikin labarin sai ya taboye ma wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da suke bi wajen gurbata tarihi sannan kuma akwai sana'ar waka wannan yana daga cikin hanyoyin da suke bi wajen ainihin wato karfafar abubuwan da suka faru a tarihi ta hanyar waka a kirkiro wata waka a jingina ta zuwa ga wani a ce shi yayi wannan wakar kamar irin waƙe-waƙen da aka jingina zuwa ga Amirul Mu'minin Ali radiyallahu an ko kuma wanda ake jinginawa na Aisha ko a jinginawa Az-Zubair ko Talha wanda a cikin wannan waƙen za ka ga akwai suka akan wani daga cikin sahabbai kamar yanda aka danganta wata waka zuwa ga Abdullahi dan Abbas aka ce yayi ta ne akan na Aisha wanda yake cewa tabaghalti tajammalti walau shi'iti tafayyalti kaga wannan shi ma kamar yanda muka karanta labari ne wanda shi mawaƙin kawai ya kirkiri wannan waƙar yayi batanci ga Nana Aisha kuma yace daga wannan waƙar daga Abdullahi dan Abbas ne wannan daga cikin hanyoyin su kenan daga ciki akwai wadhul kutubi war rasail muzayyafa wannan shi ma ɗaya ne daga cikin hanyoyin da suke bi dan su cimma ainihin wato burin su na gurbata tarihi wannan kuma shine gaba da muka tsaya da haka takeice wannan shine abin da muka karanta a darasin da ya gabata qala al muallif rahimahullahu ta'ala istighlalu tashabuhil asma wato amfani da kamanceceniyar suna sunaye suna yin amfani da irin wannan damar kila akwai wani wasu mutane guda biyu sunan su iri daya akwai wanda zaka gansu sunan su daya sunan baban su daya kila ma zaka iya samun alkunyar su daya amma ɗaya mutumin kirki ne ɗaya mutumin banza ne to su masu kusan su gurbata tarihi in suka karbo suka ruwaito wani labari wanda wancan gurbataccen ya kawo sai su faɗi cewa wannan labarin wane ne ya faɗe shi tunda sunan su ɗaya da wancan nagarin sai ka ɗauka wannan ruwaya ta nagarin ce kamar yadda zai ba mu misali ma'ana istighlalu tashabuhil asma suna yin amfani da kamanceceniyar sunaye su amfani da wannan gabar dan gurbata tarihi ga misali mallam zai bayar sai ce Ibn Jarir shi dai Ibn Jarir da muke ta magana a kansa da an yi magana ka ce ka ji an ce Ibn Jarir Tabari to su biyu ne ba shi kadai bane dan har kar mutun ya zama ce ai Ibn Jarir Tabari ya faɗa a ciki ya ce kaza wanne sai ka tambaye shi wanne a ciki domin Ibn Jarir din guda biyu ne masalan itsnani su biyu ne al-awwal na farko bari ka ji sunan sa Muhammadu Ibn Jarir Ibn Yazid Abu Ja'far ne Tabari shi wannan imamun min a'immat ahli sunna shi wannan Muhammad dan Jarir dan Yazid wanda ake masa alkunya da Abu Ja'far At-Tabari wannan wani babban malami ne jigo wato cikin ahlus sunna wal jama'a athani na biyu shi kuma Muhammad ibn Jarir ibn Rustum Abu Ja'far At-Tahawi imamun min a'immat Shi'a shi kuma wannan kasurgumin limamin Shi'a ne kaga akwai bambanci an fahimta kaga kawai inda suka samu bambanci shi wancan Ibn Yazid shi wannan Ibn Rustum amma sunan daya sunan baban su daya shi wancan sunan sa Muhammad Ibn Ibn Jarir shi ma wannan sunan sa Muhammad Ibn Jarir to akaka ne suka bambanta shi wancan namun sai aka ce Ibn Yazid shi kuma wancan kakansa Rustum sunan kakansa amma alkunya kuma iri daya ce shi wancan ana kiransa Abu Ja'far shi ma wannan ana masa alkunya da Abu Ja'far kuma duk ɗan tahawi din ne Tabari nake so in ce Abu Ja'far At-Tabari ko kaga sun yi abin nan can Abu Ja'far At-Tabari shi ma yana yin alkunya wannan din na biyin shi ma Abu Ja'far At-Tabari na fata an gane ka koma can kasa za ka ga lisanul mizan in ka koma cikin lisanul mizan wato fi tarjumati Muhammad bin Jarir bin Rustum a mujalladi na 7 shafi na 29 za ka ga wane ne shi kuma wannan nabiyin Muhammad ibn Jarir ibn Rustum Abu Ja'far At-Tabari fayansibuna kutuba ibn Jarir Ash-Shi'i libn Jarir Sunni idan suka tashi sai su kwakwaso hayaniya daga littafan shi wannan ibn Jarir dan Shi'ar sai kuma su danganta su zuwa ga shi ibn Jarir dan Sunna din an fahimta mithla misali kitabi dalailil imamati alwadhiha dalailil imamati alwadhiha wa nuril mu'jizat wannan littafin sai a ce Ibn Jarir ne ya fada suna danganta wannan littafin zuwa ga shi Ibn Jarir At-Tabari na sunna kuma littafin na Ibn Jarir At-Tabari ne dan Shi'a to kaga in aka ce Ibn Jarir in ba a yi ma wannan bayanin ba za ka dauka mutum daya ne da aka sai ka dauka kai nakan ne da kake cin kawo to kuma gashi an ce ya fada a littafin sa kaza to kaga sai ka rasa inda za ka yi to shi yasa da an ce Ibn Jarir ya ce kaza sai ka ce wanne kana gaya wa wannan duk wanda ya zo ya kawo ma wannan hayaniya kana cewa wanne zai san lalle ka karanta hikima lalle kana na akai karatun hikima ina ba ta an fahimta sannan kuma wato wufiya duk su subin Allah da kudura duk sun su biyin sirra su fi nafsi sana a shekara daya in kana takama ka fayyace su ta shekarar da suka mutu to duk sirra su a shekara ta 310 bayan hijira dan Allah yanzu in ba ta hanyar karatu da waɗannan malaman suka zakulo wannan karatun ba ya za ka ki gane wannan bambanci kuma ɗaya mutumin kirki ne ɗaya mutumin kawai ina fata an gane to ba su kaɗai ba daga cikin wayanda kake kafa hujja da su kace ai Ibn Hajar ya ce to Ibn Hajar ma guda biyu ne kaji wa Ibn Hajarin ithnani su ma Ibn Hajar din guda biyu ne na farko al-awwal na farko Ahmad Ibn Ali Ibn Hajarin al-Asqalani min a'immatil hadith shi Ahmad Ibn Ali Ibn Hajarin al-Asqalani ɗaya ne daga cikin limaman hadisi an fahimta shugaba ne cikin shugabanni waɗanda suke suna da jagoranci a ilimin hadisi athani shi kuma nabiyin Ahmad ibn Hajar al-Haytami shi kuma al-Haytami imamun wato shi kuma jagora ne fil fiqhi abin da ya shafi fiqhu amma walaysa lahu bida'atun fil hadith ba shi da jari a cikin ilimin hadisi shi wancan malamin hadisi ne shi kuma wannan malamin fiqhu ne an fahimci bambancin su, amma sunan iri daya, ibnu wa Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar. Shi kuma Ahmad ibnu Hajarin Al-Haytami shi kuma wancan Al-Asqalani, daya malamin hadisi daya malamin fiqh. To idan aka kawo hadisi aka ce Al-Haytami ne ya ruwaito shi, to shi wannan ba shi da jari a ilimin hadisi. To wani lokaci sai a kawo hadisi a ce Ibnu Hajar ne, Ibnu Hajar ma ya inganta shi, sai ka ce wanne, saboda daya za a iya karbar ingantawarsa domin yana da jari, yana da ido a ilimin hadisi, daya kuma faqihi ne. Yace fa ya'khuduna tashih al-Haytami, dan haka sai su dauko maka hadisan da Ibnu Hajar al-Haytami ya inganta, wa yansibunahu lil asqalani, sai su danganta wannan ingantawar zuwa ga Ibnu Hajar al-Asqalani wanda shi kuma malamin hadisi, saboda an san in kace Ibnu Hajar al-Asqalani to lalle an san ana karbar ingantawarsa, amma shi al-Haytami ba shi da ido a ilimin hadisi. An fahimci wannan? To suna da ire-iren waɗannan abubuwan diddan a gurɓata maka tarihi, sai su ribaci kamanceceniyar sunaye, sai su shigar da abin da suke so su shigar ta wannan ɓangaren. Gaba ta gaba mala ya ce, mata bada'a manhajut tasabbuti inda ahli sunna, daga wani lokaci ne tsarin bin diddigi in mutum ya faɗi magana ko ya ka labari abu diddiginta a tabbatar da inganci ko rashin inganci, daga yaushe ne ahlu sunna suka fara wannan? Daga yaushe ne in mutum ya zo ya faɗi magana ba za a karɓa ba sai an ga wane ne shi, a wajen waye ji, shi ma wancan ɗin waye shi, a wajen waye ji, shi ma wancan waye shi, har a tike. Ma'ana ilimin isnadi, innal isnada min ad-din. To daga yaushe ilimin isnadi ahlus sunna suka maida shi zama addini? Bada'a ilimin bin diddigi da tabbatarwa ya fara ne lamma waqa'atil fitna, lokacin da fitintunu suka afku, kama ya qulul imam Muhammad ibn Sirin at-tabi'iyul jalil rahimahullah, kaman yanda babban tabi'in nan Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, Allah ya masa rahama wa radiya anhu, ya kuma yadda da shi, yace qala, yace lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, da lokacin duniya tana kwance, hankalinta yana kwance, lokacin akwai amana, akwai gaskiya, yace basu kasance suna tambaya game da madogara ko isnadi ba. Falamma waqa'atil fitnatu, lokacin da fitina ta afku, qalu, to daga lokacin ne sai suka sa ka'ida, sai su ce sammu lana rijalakum, in kuka ka kawo magana sai a ce gaya mana mazajen da ka ruwaito wannan magana daga gare su. Sammu lana rijalakum, ambatan mana mazajen da ka yi ruwaya ko kuka yi ruwaya daga gare su. Fayunzaru, sai a duba, ila ahli sunnati, idan mazajen suna tikewa ne zuwa ga ahli sunna, fayu'khadhu hadithuhum, sai a karbi hadithansu. Wa yunzaru, sai a duba, ila ahli albid'i, zuwa ga yan bid'a ne wannan magana take tikewa, fala yu'khadhu hadithuhum, to ba a karbar zantuntukansu. Ka koma cikin muqaddima ta sahihu Muslim, yayi dogon bayani akan irin wannan, mujalladi na 1 shafi na 15 a babun bayani annal isnada min ad-din, babun da Imam Muslim ya kulla yace shi fa maganar isnadi, an wana din nan da kake ji ana cewa qala haddathna fulan, anba'ana wa akhbarana fulan, to wannan isnadin yana cikin addini. Laula al-isnad laqala man sha'a ma sha'a, ba dan ana cewa a wajen wa ka ji ba, to da kowa ya faɗa abin da ya ga dama, amma kana faɗa sai a ce wa ya ga ma, in ka ce wane ne ya faɗa, to shi kuma sai a ji waye wannan, ya isa ya faɗi magana har a dogara da ita? In bai isa ba sai a ce to shi kansa wannan la mahalla lahu min al-i'rab. Na fata an gani. Wa zalika anna al-asl fi an-nas ath-thiqa, wa zalika, abin da yasa da ba a bincikar isnadi, saboda asali game da mutane aminci. Asali kowane mutum amintacce ne, wannan shine asali. Ina fatan gane shine wa ma'ana annal asla fil nasi, asali game da mutane athiqa, aminci, kirki, gaskiya. Wa li anna ibn sirin min kibar tabi'in, domin shi ainihin wato ibn sirin, Muhammad ibn sirin, yana cikin manya-manyan tabi'ai. Wa adraka hayata sahaba, ya kuma riski rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asha ma'a kibar tabi'in, ya kuma rayu tare da manya-manyan tabi'ai. Wa ma'a sigarihim, da kuma kananan su. Wal fitnatul maqsuda, to wace fitina ce ake cewa tun daga fitina tana faruwa ne aka daina karbar magana kowa sai an juwaye shi? Fitinar da ake nufi anan hiya khurujul firaqi ad-dalla, shine bullar da bayyanar kungiyoyi na bata. Fi akhir khilafati Uthman, a ƙarshen khalifancin Sayyidina Uthman, to daga nan ne aka samu wasu kungiyoyi na bata sun babballe sun fita. To daga lokacin ne Ibn Sirin yace to ba a karban magana sai an ji daga inda mutum ya jita. Daruratu tathabbuti fi naqalil akhbar, gaba ta gaba shine wato bukatuwa, matsananciyar bukata ta at-tathabbuti, bin diddigi da tabbatarwa, fi naqalil akhbar, wajen ciro labarai, wajen ruwaito labarai. Lalle akwai bukata sosai wajen abi gaba-gaba abu diddigin waɗanda suka kawo ainihin wato suka ruwaito labari. Laqad wada Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi qa'idatan dhahabiyya, domin hakika Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin littafinsa Alqur'ani ya ajiye wata ka'ida wadda matsayinta ya kai kamar gwal, saboda tsadarta da muhimmancinta ta kai gwal. Kallama yatanabbahu lahal kathiruna, kadan ne daga cikin mutane suke ankara, suke fadaka game da wannan ka'idar. Da yawa daga cikin mutane ba sa kula da wannan ka'idar, ballantana su yi amfani da ita. Ala ka'idar ku saurara, wa hiya ita ce qauluhu ta'ala, fadin Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah ta'ala ce ya ayyuhalladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, in ja'akum fasiqun binaba'in, idan fasiki ya zo muku da labari, yanzu labarin in an bi diddigin ingancin labarin shi zai fitar da mutum daga fasiki. Ƙaryar da yayi kwance-kwance sharara a cikin labarin ita za ta tabbatar masa da kalmar fasiki din. In ja'akum fasiqun, idan fasiki ya zo muku bi na bain da labari, fatabayyanu, to ku bi diddigi, fatabayyanu, ku bincika, an tusibu qauman, dan gudun kar ku afkawa wasu mutane, bi jahalatin, bisa rashin sani, fatusbihu, ku wayi gari, alama fa'altum nadimin, kuna masu nadama akan abin da kuka aikata. In aka ce wane ya ce maka kaza, to nutsuwa za ka yi, komai ɓatancin da aka zo aka ce ai wane ya ce kaza, in ma har ka zama mai sauraron irin wannan gulmar, to ba karɓa za ka yi ba. Yanzu wannan da yanda muke da shi, shikenan kawai sai ya fara ganin canji a fuska, sai kuma ka kaurace masa. A'a, Allah ta'ala ce duk wanda ya kama labarin yanzu ya shiga cikin wannan aya. Kar ka ce ai wane ni ba zai min ƙarya ba, tunda wane ya faɗa haka ne. A'a, abin a sai abu diddigi shin labarin nan yaya yake, a ji ingancinsa ko rashin inganci. To ballantana labari ko ruwaya ta addini, domin wannan ayat ta sauka ne akan Al-Walid bin Uqba bin Abi Mu'ayyid, wanda kissa tana da dan tsawo, amma a dunkule annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Banil Mustalik ya je ya karbo zakka. Sun musulunta kuma suka yadda za su abin nan, da haka annabi ya ce zai aika musu dan aike ya karbo zakka. Suka tara zakka suna jiran dan aike. A wata ruwaya suka ji labarin ga dan aikin ya zo, suna murna, yanzu gashi sun musulunta har ga wani wajibi cikin wajiban musulunci sun za su sauke shi shi ma. Da haka sai suka ce bari su tarbi shi wannan dan aiken. dan su haɗu da shi a hanya su girmama shi su nuna farin cikin su sannan su ba shi saƙon ya tafi shi kuma yana ganin su sun taho sai zuciyarsa ta ba shi anya ko wannan ba kofar rago za a yi masa ba sai ya tsorata tsorata da ya kawo sai ya juya su kuma suna nan suna tuhumar kansu anya ko saƙo aka aiko daga baya cewa ya koma akwai laifin da suka yi kad dai Allah ya yi fushi da su kad dai annabi ya yi fushi da su aka ce kar a karɓa zakarsu shi kuma da ya koma sai mai koyi cin tsorata ya kawo sai ya ce ai sun hana zakka annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci yayi shirin yana yunkurin aje a far musu da yaki su kuma da suka ga shiru sai suka biyo sawu dan su zo su ba da hakuri kuma in wani laifi suka yi su nemi gafara suna zuwa sai kuma labari ya canza sai gashi su sun zo sun ma zo ne dan su tarbe shi su danka masa zakar su yi godiya su koma shi kuma ga labarin da ya zo da shi to shine Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu a wata qira'ar fatathabbatu fawajaba bidhalika tathabbutu dan haka sai ya zama bin diddigi da bincike ya zama wajibi fi naqalil akhbar wajen ruwaito da cirato labarai amma gabaki daya ina fata an gane yanzu mun ji hanyoyi guda bakwai da masu gurbata tarihi ke yin amfani da su dan lalatawa mutane sahihin tarihi da ingantaccen abin da ya faru Allah ya kiyaye albabul awwal yanzu za mu shiga cikin wannan mun gama kaman duk shin fuda mallan yayi dan ka gane logic din shi littafin to yanzu za a shiga cikin littafin sai ce babi na farko al ahdafu tarikhiyya abubuwan da suka faru a tarihi min wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila sanati 61 har zuwa shekara ta 61 hijriya bayan hijira tamhid muqaddima bi'athatur rasul sallallahu alaihi wasallam aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi yawm al-ithnain al-thani 10 min rabi' al-awwal aranan litinin ne 12 ga watan rabi' al-awwal didda bambance bambance da aka samu da sabanin ruwayoyi game da haddade ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karka dauka 12 ga watan Rabiul Awwal din ijma'i ne akwai sabani kamar yanda wasu malaman suka faɗi dalilin da yasa aka samu wannan sabanin saboda ba a san wane ne shi ba me zai zama shi yasa a karan farko ba a farga da a gano tartibin labarin su tun daga farko ba shi yasa sai aka samu sai daga baya sai aka gano wannan bawan Allah ana buƙatar a san komai nasa to lokacin da aka dawo kuma labari wato abu yayi tsawo da aka an fara samu wasu ce ranka zane wasu ce ranka zane da haka dai akwai sabani game da yaushe aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai abinda aka fi fada yafi shahara shine an haife shi ranar litinin 12 ga watan rabi'il awwal to a wannan rana ne imtannallahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yayi baiwa ala albashariyati ajma' ga bil adama gabaki daya bi wiladati sayyidil bashariya da haifar shugaban talikai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ana sayyidu walad adam yawmal qiyama ni ne shugaban duk wani bil adama ranar tashin alkiyama wala fakhara kuma ba alfahari ba cika baki bane wannan hadithin imamu ahmad ya ruwaito shi mujalladi na 3 shafi na 2 a rakam na ainihin wato 1011 haka imamu darimi a ainihin wato shafi na 52 ko hadithi na 52 wa hadiha Allah madaukakin sarki yayi baiwa ga wannan al'umma ta hanyar haifar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadiha kuma mai shiryar da ita Muhammad ibn Abdullah shine Muhammad dan Abdullah bin Abdul Muttalib dan Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi ba Hashimi kuma ba Quraishi wulida an haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatimal ab maraya ta bangaren uba domin kafin a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa ya rasu wa asha ba'da as-sadisati ya rayu bayan shekara 6 yatimal ummi wal ab ya zama maraya ta bangaren uwa da uban duka domin kan a haife shi mahaifin ya rasu bayan an haife shi kuma shekarar sa 6 kuma mahaifiyarsa ita ma ta rasu iz mata abuhu wa huwa fi batni ummi domin mahaifinsa ya rasu tun yana cikin mahaifiyarsa wa matat ummuhu wa huwa fi sadisati min umri mahaifiyarsa ita kuma ta rasu yana shekara 6 a rayuwarsa fa kafalahu jadduhu abdul muttalib sai kuma kakansa abdul muttalib ya rene shi walakinahu sai dai shi ma kakan nasa mata ya mutu ba'da sanatayn bayan shekara 2 kacal kaga ba uwa ba uba ba kaka kan a haife shi uba ya rasu shekara 6 uwa ta rasu kaka kuma ya shiga hannun kaka ya fara samun kulawar kakan shekara 2 da shigar sa hannun kakan shi ma kakan ya rasu bakafalahu ammuhu abu talib da aka babbansa abu talib ya ci gaba da renansa daga inda kakan ya tsaya walamma balaga sallallahu alaihi wa sallam al-arba'ina yayin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kai shekara 40 min umurihi daga rayuwarsa ba'athahu allah sai allah ta'ala ya aiko shi mubashiran wa nadhira mai albushir kuma mai gargadi faqama bi risalati ya jajirce bi risalatihi wajen isar da sako da manzancin da aka aiko shi da shi khaira qiyamin mafi alkhairin jajircewa wa ballaga ma amarahu bihi rabbu ya kuma isar da dukkan ilahirin abinda ubangijinsa ya umarce shi da shi an yuballighahu da ya isar da shi li yukhrijan nasa dan ya fitar da mutane min adh-dhulumati daga dufai ila nur izuwa ga haske fa'adahu kubara'u qaumihi kubara'u qaumi manyan mutane masu fada aji cikin mutanansa sun yi adawa da shi wa'adahu sun cutar da shi wa'adahu man tabi'ahu minan nas sun cutar da duk wanda ya bi shi cikin mutane ana aiko shin nan ya fara arangama da manyan gari ba su goyi bayansa ba sun yi adawa da shi sun cuta masa kuma sun cutar da dukkan wanda suke tare da shi wa qad tabi'ahu aqwamun amma a daidai wannan lokaci sai wasu irin mutane na musamman suka bi shi ya yanayin su yake ba'ud dunya mutane ne waɗanda suka sayar da duniya washtarau al-akhirah suka yi musanye da duniyar tazu suka musanyi lahira mutane ne waɗanda suka yadda suka hakura da dukiyoyinsu suka hakura da gidajensu suka hakura da dukkan jin dadin rayuwarsu dan su mara wa wannan tafiya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baya su kuma yi hakuri akan dukkan abin da zai biyo baya wajahadu fi sabilillah sun kuma yi jihadi a cikin wannan tafarki na Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rawukansu wa nasarullah suka taimaki addinin Allah wa rasulahu suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ta'ala ubangiji ta'ala yace lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun agaishe ku Allah ta'ala yace talakawan muhajirai wadanda aka fitar da su daga gidaddajin su aka raba su da dukiyoyin su kuma suka hakura yabtaguna fadlan min Allah sabida suna neman falala daga Allah wa ridwana da kuma yardar Allah
wa yansurunallaha suka dinga taimakon addinin Allah wa rasulahu suka taimaki manzon Allah. Allah ta'ala ce ulaika masu wannan sifa, kuma mun san suwaye aka kore su daga gidajensu. Tarihi ya gaya mana suwaye waɗanda suka salwantar da dukiyoyinsu, suwaye waɗanda suka yi shahada a karan farko, suwaye ɗiban fari. Allah ta'ala ya haɗa su ya ce ulaika waɗannan humus sadiquna su ne masu gaskiya. Aka shaidar Allah za mu karɓa. Ula'ika in ji Allah waɗannan ba ka ciki ba na ciki, kowa ya san ko suwaye su. Allah ta'ala ce ula'ika waɗannan humus sadiquna, dan wani mai tsamin baki ya sha kuka ya zo ya ce ba su bane masu gaskiya, sai ranka ya ɓaci. Allah ta'ala da kansa ya ce ula'ika waɗannan humus sadiquna su ne masu gaskiya, su ne masu gaskiya a cikin imanin da suka yi da Allah. Yanzu imani na da naka da na duk wanda ke ganin sun zuban masa ko sun taka masa ba shi da tabbas, ya dai ce yayi imani, wallahu a'lam, sai an je farfajiyar alkiyama za a tabbatar imanin na gaske ne ko na bogi. Amma waɗannan Allah ta'ala da kansa basu bar duniya ba, sai da yace ulaika humus sadiquna, waɗannan su ne as-sadiqun. واستمر في دعوته صلوات الله وسلامه عليه يا تجا بدا wannan da'awa zuwa ga addinin musulunci tsiran Allah da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Zuha a thalatha asharata sana, tsawon shekara 13, tsawon shekara 13 manyan gari sun kasa sun tsare. Talakawa da waɗanda Allah ya nufe su da imani su ma suna nan, suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk ruwa, duk zafi, duk sanyi, duk wahala sun ji sun gani. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta fama yana ta wannan da'awa tsawon shekara 13, hatta amarahu Allahu bil hijra, har zuwa lokacin da Allah ya umarce shi da yin hijra, ilal madina, izuwa madina. Allati nawwaraha Allahu tabaraka wa ta'ala bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wanda wannan gari na Madina Allah tabaraka wa ta'ala ya haskaka shi da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya haskaka garin Madina da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wa hajara ma'ahu ashabu, sahabban nan dai nasu suka sake yin hijira tare da shi. Wa tarakul amwala, suka bar dukiyoyinsu. Kantin mutum shaki, yanzu ko a yanzu aka ce ka haƙura a ƙwace ma rumfarka a kasuwar Sabon Gari, ko a ƙwace ma kantinka a kasuwar Singa, ko a ƙwace maka a kantin Kwari, ko wata kasuwa cikin kasuwanni saboda bin addini, ka ce ka yarda kai da raba ka da addini, gara a ƙwace kantin, ba ka yi abin a faɗa ba. Mutum ya haƙura da dukiyarsa, yana juya jari, yana jin daɗin kuɗi, a ce an kwace saboda kafin manzo Allah ya ce a rike. Mutum ya gina gidansa kila ya shekara 5 ko shekara 10, ya sai plotting ya zo ya dinga ginawa a hankali a hankali, ya gama gyara shi ya tare, aka ce ko ka bar wannan da'awar ko a kwace gidan, ya ce gida gashi nan a rike. Aka kwace musu gidajensu, aka kwace musu dukiyoyinsu saboda bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma suka ce sun ji sun gani. Wa tarakul amwal, suka ce wace irin dukiya, ga manzon Allah wa zai saurari wata dukiya. Sannan wal aulada, ka duba mutum da ƴaƴa, amma suka gama sallama ƴaƴan, suka ce in dai waɗannan ƴaƴan su ne sanadiyar raba su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to sun haƙura da ƴaƴan ma. Waddura, da gidajensu. Wadhalika, duka wannan da dukiyar da ƴaƴayen da gidajen, duk sun bar shi ne fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala, sabida wato Allah tabaraka wa ta'ala. Walamma wasala ila al-Madina, yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa zuwa garin Madina, awahu ahluha, sai kuma su kuma za su yi tasu bajintar, za su yi tasu jarumtakar, awahu, sai suka tattaro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasaruhu, suka taimake shi, wa azzaruhu suka karfafe shi, wa adawun nas kulluhum li ajlihi sallallahu alaihi wa sallam, suka yadda su bata da kowa, su yi adawa da kowa nene saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan wa wasawul muhajirina, suka rage wa muhajirina radadi. Al-muwasat shine rage radadi, suka rage wa domin muhajirina sun dawo, sun taho, sun biyo Annabi sallallahu alaihi wasallam garin Madina, ba dukiya, ba yaya, ba gida, haka suka biyo Annabi sallallahu alaihi wasallam. An kwace dukiyoyin, an kwace komai, haka suka biyo shi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka suna zuwa sai suka samu kyakkyawar tarba a wajen mutanen Madina. Sannan suka rage wa al-muhajirin radadi bi amwalihim, da dukiyoyin su, mutun ya raba dukiyarsa ya ba wa dan uwansa cikin muhajirin. Wa durihim, da gidaddajin su, suka dinga raba gidajen su, suka dinga ba wa waɗannan sahabban da suka yi hijira. Bal mala yace ba ma maganar dukiya da gidaje ba, har abin da ya fi wa dan adam wahala, hadda matayen su. Bari ka ji wani abu da a tarihi har yanzu bai maimaitu ba, ka saki matarka abokinka ya aura saboda ba shi da mata, sai dai in ka samu kuɗi ka sake ƙaruwa. Yana nan a shago ba yanda zai yi kamar kwalin omo, ya rasa yanda zai yi, amma kai matanka biyu kana sake samun dama, maimakon shi a tallafe shi ya tayi sai ka kuma ƙaro ta uku. Ba laifi kai ba, amma dai ka ji su sabai ba haka suka yi ba. Yana tare da matan nasa, tunda shi wancan an kwace komai nasa, ya taho hannu biyu, to sai ya ce wa matansa guda biyu fito da su, zabi daya, ko da mai ɗakin gabas ba mutum ya zaba, ya yadda zai sake ta, in ya sake ta taje ta yi idda wannan muhajir din ya aura. To ba ma wai zancen ka sake ta, ka sake ta ma ka ce ba ka so wani ya aura, kun daina magana. Kai kuka ce ba ka so, kuka yi baran-baran ta kwashe kayanta ka yi mata saki, ka sake ta. Wani kuma ya ganta ya ce suka daidaita kansu suka yi aure, sai kawai in kun gan shi sai ku daina magana, ya aure ma matarka da ka ce ba ka so. Ka duba wannan irin, wato waɗannan irin bayin Allah, waɗanda wai su ake so a wurusa, a ce wai ba su da nagarta. Ni har yanzu so nake in ga wasu waye masu nagartar, in aka kauda waɗannan sai suwa kuma. فكان الانصاري ذاك جبل الانصاري الذي له زوجتان وند yake da mata guda biyu, yaqulu lil muhajir, sai kira dan uwansa cikin al muhajirun yace ikhtar, ka duba fa ba dama wanda dama an dan kwana biyu da ita ta dan tsufa ba, ba kuma wanda dama can ba ita ake so ba, fito da su zai yace ikhtar ayyahuma shi'ita, zabi wacce kake so a cikin su. Udallika, udallika ni kuma zan sake ta, fatazawwajaha, shi wato al-muhajir din ya aura. Ka koma cikin sahihul bukhari, hadisi mai lamba ta 3881, za ka ga wannan ya fito da matan guda biyu, ce zabi daya, in ka zaba kuma yace to in ka zaba zai sake ta, taje ta yi idda in ta gama ka aura. Zai iya yiwa mutum ya baka jari, zai iya yiwa ya baka gida, amma matarsa sun gama lobayyar su, ya ci sa'a ya auro ta, ya zo ya fi wai har san ya fifita san na, ya fifita san da kake san, wato duk da san matar, ya fifita ka akan matar. Imanin waɗannan bayin Allah da nagartar su fa ta kai haka ba, kuma har zuci suke nufi su, ya ce ga matansa guda biyu zabi daya zai sake ta. Allah ta'ala ya yi musu shaida su ma, ya jinjina musu, ya ce wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كاجي وإن كان صادقون وإن مفلحون. kayi kokari ka shiga cikin na uku wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana zafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wannan kofar ce kawai ta rage yi ma zaka shiga an fahimta wallazina tabawwa'u ad-dara da waɗannan da suka zauni gidaddajin wal imana suka yi imani min qablihim gabanin wasu daga cikin muhajirin din su sun riga imanin ya shigo musu Madina har sun yi imani kafin ma wasu daga cikin waɗanda suka yi hijira din kuma su suka fara zama a gidaddajin na Madina kafin muhajiruna su zo to sai Allah ya ce wallazina da waɗanda tabawwa'u ad-dara su suka fara zaman gidajen wal imana kuma suka fara yin imani min qablihim gabanin wasu daga cikin almuhajirin din yuhibbuna suna kaunar man hajara ilaihim duk wanda yayi hijira dan Allah zuwa wajen su wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba sa jin wata bukata a cikin zukatan su mimma utu daga abinda aka ba su an ba su dukiya ba sa jin suna da wata bukata tun daga wani cikin muhajiri ne yazo yace ina da bukata ba su da bukata ga gidajen su suna abinda aka ba su na gidaje to ba sa jin suna da bukatar wannan gidan matukar wani cikin almuhajirin yace ina da bukata kai har matan su na aure ba sa jin suna da wata bukata daga abinda aka ba su na mata matukar daga cikin almuhajirin wani yace ga wata da yake so cikin mata wayuqthiruna ala anfusihim suna fifitawa akan kawunan su su fifita wani akan kawunan su walau kana bihim khasasa koda sun kasance suna da wata bukata ta musamman da wannan abun sun hakura da ita wa man yuqashu hanafsihi wanda ya hana kansa ruwa fa ulaika humul muflihuna suwaye waɗanda hakikanin waɗanda ba maruwata ba al ansar tunda har matan su sun ce gashin ana so a zo a aura za su sike su wastamarra suratul hashr wastamarra annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi da'awati haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da wannan da'awa ta sa hatta shamilatil jazirata kullaha har fa da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta game ta karade yankin larabawa gabaki daya ila an jaa al yawm al azim har zuwa ranan nan mai girma ta zo har zuwa lokacin da rana mai girma ta zo alladhi fataha Allahu fihi li rasulihi sallallahu alaihi wa sallama makkata al mukarrama ranar da Allah mai girma da buwaya ya bude wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama garin Makka abar girmamawa garin da aka kore shi aka kori sahabbansa ya rasa yanda zai yi haka ya tattara duk da kaunar mahaifarsa ce ya hakura to yanzu ga Allah madaukakin sarki cikin wata wani budi da Allah ya masa ya kuma sake bude mai garin Makka wa dakhala ahluha mutanen Makka suka dinga shiga fil Islam cikin musulunci wadanat ba'da zalika aljaziratu alarabiyya bayan nan ne fa yankin larabawa gaba ɗaya suka rusuna kulluha gabaki ɗaya duk inda ilahirin jaziratu alarab suka zo suka rusuna li rasulillah sallallahu alaihi wasallam suka rusuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ba'da 23 sana ana tafiya addini yana ƙara bunƙasa yana ƙara faɗaɗa ana jin daɗi haske yazo budi yazo Allah ta'ala ya tabbatar da daular musulunci tutarta tana kadawa sahabbai suna jin daɗin zama da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan shekara 23 min ad-da'awati wal jihad daga kira zuwa ga wannan addini da kuma jihadi jaa al-qadrul mahtum al-musaddiq li qawlihi ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu ash-shakirin ana cikin wannan tafiya ita ma makan da take yanzu ta karba musulunci sake shiga yake kawai
ana nan kawai sai ga wata kaddara al-mahtum da ta zama tilas al-musaddiqu wadda wannan kaddara a bar gaskatawa bi kaulihi ta'ala da fadin Allah ta'ala sai ga wannan kaddarar kwatsam ta zo wa ma muhammadun muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai zamo ba illa rasulun face manzo ne kad khalad min qablihi ar-rusul wanda wasu manzannin gabanin sa su ma sun zo sun shude afa in mata yanzu in aka ce ya mutu aw qutila ko an kashe shi in qalabtum sai ku juya baya ala aqabikum akan digadiganku yanzu in baya nan shikenan addini ya mutu yanzu ba za a ci gaba da bautatawa Allah ba da dayan tashi da bautar kenan dan baya nan wa man yanqalib ala aqibai duk wanda ya juya baya akan digadigansa falay yadurra Allah shay'a bai cutar da Allah komai ba wa sayajazillahu shakirin ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi sakayya ga masu godiya wa ka'annama azlamati dunya inda hadha alhadithil jalal duniya tayi baki kirin tayi duhu yayin faruwar wannan abu da ya faru mai girma kaifa la yakunu kadhalika yaya duniya ba za ta yi duhu ba ya duniya ba za ta yi haske ba ya ba za ta yi kunci ba war rasul sallallahu alaihi wa sallam yaqul alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza asaba ahadakum musiba idan masifa ta samu ɗaya daga cikin ku aka yi man mutuwa ko aka kwace man dukiyarsa ko ɗansa ko matarsa ko wani masoyinsa ya mutu ko aka yi man gobara ko amfanin gonarsa ya tafi dukkan wani nau'in musiba idan ya samu ɗaya daga cikin ku falyadhkur musibatahu bi ya tuna musibar rabuwa da ni duniya bata taba shiga bala'i da masifa ba irin rasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ta duk abin da ka rasa bai kai manzon Allah ba in babanka ne ya mutu kai hakuri ka rasa wanda yafi babanka shine manzon Allah in ma takkace ka rasa wanda ya fita idan mutane ne aka ce da yawa sun mutu ka shiga cikin tashin hankali da masifa da abin nan akwai wanda duk ya fi su kuma ya bar duniya da aka musibar rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu masifa da musulmi ko al'umma ta shiga sama da ita fa innaha a'zamul masa'ib manzon Allah yace ita ce mafi girman masifa shine rasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan magana ka duba ta a cikin at-tabaqatul kubra mujalladi na biyu shafi na 275 al-allama albani ya inganta ta a cikin silsilatul ahadithu sahiha a rakam na ainihin wato 1106 falam yusabil alam mundu khalaqa Allahu al-khaliqata bi musiba Allah madaukakin sarki tunda ya halicci halitta bai taba jarabtar duniya da wata masifa ba a azama mafi girma min musibati mauti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sama da masifa ta rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi fatima bintu nabiy sallallahu alaihi wasallam ka duba fatima yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma mat lokacin da annabi ya rasu صلى الله عليه وسلم قالت يا أبتا أجاب ربا دعا يا أبتا في جنة الفردوس مأواه يا أبتا إلى جبريل ننعى تتي يا بابا يا أمس كرم أبنجي دي كراشي يا بابانا الجنة الفردوس تتي مكو مسا ya baba
muna kukan rabuwa da kai zuwa ga abokinka da yake kama wahayi shine Jibril. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito cikin Kitabul Magazi, babu maradin Nabi sallallahu alaihi wasallam, babun da yazo na rashin lafiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wa wafatihi da rasuwarsa, hadisi na 4462. Mun shigo gabar da ba ta da dadi a cikin karatun, amma kuma za mu tsaya a nan sai mu tashi hadithin Anas. Malam mun tuna mu sun cika, sai mu tashi hadithin Anas insha Allah. Mun tuna muke la'akari da su can insha Allah, ba matsala, sai mu tashi akan wannan din, daga nan sai mu shiga darasin gaba insha Allah. Abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanallah.